بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جماعة مسلمين، من أيوة جنم مبركة ونا سافية سافير لاربا وندا wannan safiya shine daya ga watan Ramadan. Allah cikin falalansa da lutufinsa ya kawo mu wannan wata cikin aminci da lafiya. Muna roƙon Allah ya dawo mana da wannan aminci da lafiya har zuwa ƙarshen rayuwarmu. Kamar yadda aka saba, ayi hankuri wannan lokaci abubuwa sun yi mana wato tarin cibayyo ta yadda ba mu samu muka fara karatu a cikin watan Sha'ban da muke yi a irin wannan lokaci ba. Mun yi ƙoƙarin yin hakan, amma wa ma tasha'una illa in yasha Allah rabbul alamin. Sai dai cikin lutufin Allah ya sahale mana yau gashi ɗaya ga watan Ramadan za mu ainihin wato fara wannan karatu. Kamar yadda muka sani, taken wannan halka shine maqalatun Ramadaniya, wato wasu zantuka da ainihin wato muke tunatar da junanmu masu alaƙa da wannan wata na Ramadan, wata mai falala, wata mai baiwa. Akwai misala na ɗaya daga cikin manyan malumanmu na wannan zamani, al-ustadu Dr. Abdulrazzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr, Allah maɗaukakin sarki ya ƙara mishi lafiya, wanda sunan risalar kenan ma maqalatun Ramadaniya. To wannan risala ne muke bi, ina bin wannan azumi na uku kenan ko? Muna fatan insha Allahu a wannan karan za mu sauke littafin. To sai dai saboda tsawon lokaci da aka ɗauka da kuma jimawa da an yi wato fara littafin, za mu so mu ɗan yi mana abinda Bature ke cewa recount, wato a ɗan yi tariya kaɗan. In ba ku manta ba, shi kanshi malamin da ya fara muqaddima ya fara godiya da yabo ga Allah maɗaukakin sarki wanda ya datar da bayinsa muminai wajen aikata ayyuka na gari, sannan ya sa zuciyarsu tana faɗaɗa wajen fahimtar yadda za su yi wannan aiki, kuma idan suka yi ba sa jin cewa wani ɗawainiya aka ɗaura musu, wanda kuma Allah ya mana baiwa da shi ya zo mana da waɗannan alkhairan baki ɗaya shine fiyayyen halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya karantar da mu ayoyin Allah da al-hikma, kamar yadda Allah ya ce wa yu'allimuhumul kitaba wal hikma. Al-kitab al-Qur'ani kenan, al-hikma kuma sunnoninsa. Shi yasa addinin musulunci ba zai taɓa yiwuwa ba sai an ainihin wato maida al-Qur'ani da sunna su ne asali da za a gina addini a kansu. Da haka duk wani ɓata, to da Ƙur'ani da sunna ake rusa su jama'a. Duk wani alkhairi sun tattaru a cikin Al-Ƙur'ani da sunna. Da haka duk wanda ya saki Al-Ƙur'ani da sunna, to zai fi wato jakin anguwansa ɓata. Duk wanda ya riko da Al-Ƙur'ani da sunna kuwa, to da izinin Allah ya yi riko da igiya mai kauri da Allah yake cewa lan tisama laha, baya tsinkewa, baya katsewa. Jama'a mun gane wannan da ke ko? Shi yasa ba a raba tsakanin Al-Qur'ani da sunna jama'a. Daga cikin abubuwan da ke nuna mutum zai hallaka shine ya zo yana ainihin wato fifita ɗayan waɗannan da sunan cewa shi kaɗai zai bauta wa Allah da shi. Irin yadda wasu jama'a da ake cewa ‘yan ƙalaƙatu suke yi. Da baki ɗaya sun ce hadisan manzon Allah ba abin da ya sha kansu da shi. To in ka ƙaryata ɗayansu kuma, to lazumin wannan shine ka ƙaryata ɗaya. Kamar yadda ka san tsuntsu baya iya tashi da fuffuke ɗaya ko? To haka addinin musulunci baya tabbata da yi ne wato bin ɗayan waɗannan masdar ɗin guda biyu, dole sai ka haɗa su. To a cikin Alƙur'ani da Sunna, a nan ne muka ji Allah Maɗaukakin Sarki ya mana bayani game da wannan wata da ibadan da yake so a yi a cikin wata. Kowa ya san shahararren ayan Suratul Baqara, faɗin Allah Maɗaukakin Sarki, ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Can gaba da Allah ya tafi sai ya ce shahru ramadana alladhi unzila fihi alquran, wannan wata na Ramadan shine watan da aka saukar da alqurani a ciki. To duk wanda Allah Maɗaukakin Sarki ya raya shi ya shaida daren farko na wannan watan jama'a, ba wai wato yayi azumi na farko ba, a'a shigan daren farko na wannan wata in Allah ya raya ka kariske shi, to alkhairai masu ɗimbin yawa sun same ka. Shi yasa bayin Allah magabata addu'a suke yi tun nesa da kofa, suna gabatar da wasu sadaka, suna yin tawassuli cewa ya Allah ka rufa mana asiri wannan shekarar ka sa mu ga watan Ramadan ɗinsa. Haka suke yi. To mu yanzu gashi cikin kwanciyar hankali da aminci Allah ya kawo mu ba tare da mun yi wani aiki na musamman da muke tunanin shi ne dalili ba. To mu gode wa Allah isa wannan ni'ima. Akwai waɗanda sun ci burin su riski wannan wata, amma a yau suna ƙarƙashin ƙasa. Kuma duk alkhairan da ake samu shi kenan ya wuce su. Jama'a an gane wannan da kyau ko? Mun tuna kissan wasu sahabbai guda biyu, ƴan uwa ne, wa da ƙani. Ɗayansu shi ne babban aka je jihadi ta yi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Domin Allah Maɗaukakin Sarki ya ɗaukaka darajar shi, sai ya ba shi darajar mutuwar shahada a wajen yaƙi. Nan ya mutuwar shahada, kuma kowa ya san matsayin mutuwar shahada ko? Daga cikin falalolin manzon Allah ya ce a lokaci guda akwai wasu daraja guda shida da wanda ya mutuwar shahada yake samu. Daraja na farko, jinin farko da zai tsulla a jikin shi sadda maki ya tsara shi ko ya harba shi da bindiga, Allah sai ya ce gaba ɗaya ku goge zunuban shi sakamakon wannan. Duk wani zunubi da yake da shi, jinin nan na tsulla a jikin shi, saboda Allah ya ga ya zo ya kare addinin shi ne, sai Allah ya ce to duk abin da ya min kafin yanzu na ya fi mishi shi ne yughfaru lahu fi awwali daf'atin min dani. Bayan wannan manzon Allah ya ce kafin ya kwanta ya faɗi ya mutu a ƙasa, sai Allah ya ce ku yaye mai duk wani shamaki da ya kare shi daga ganin masaukin shi a cikin aljanna, ya gan shi kai tsaye ya ga inda Allah ya tattala mishi, shi ne wa yura maqadahu fil janna. Da haka ku kuna ganin kamar yana cikin jin raɗaɗin mutuwa ko? Shi kuma a daidai lokacin ana nuna musu cewa kakka damu, ga inda ya dace dama ka taho, ga gidanka aljanna. Wannan mutuwar shahada kenan. Sannan take manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce za a je taron ɗaurin auren shi da matan aljanna guda 70. Wa yuzawwaju bi hurin in. Na in za a yi ɗaurin aure ba lokaci ake sawa ba, a ka kayya kayya ba, to shi nan take za a je ɗaura auren, kuma a fadan Allah za a je a ɗaura. Kuma mata hurul in ba matan duniya ba, masu majina da haila da kaza, a'a mata ne waɗanda can su kawai sai wanda ya gani. Jama'a an gane wannan da kyau ko? Bai ƙare a nan ba. Manzo Allah ya ce wa yuhalla bi hilyati iman, sai a je a yi mishi ɗinki na angwanci. Material ɗin ɗinkin imani ne, ba wai wannan tsumma da muke sanye da shi ba, shi za a sanya mishi. Daga cikin darajar da zai samu ranar da za a yi tashin alkiyama, sai Allah ya ce ya kirawo mutane 70 a cikin dangin shi, ko suwaye su zo su raka shi su jafa mishi baya ya shiga aljanna da su. To su kansu waɗannan mutanen shi ya zame musu garkuwa, sai a kyale sa a ce ku tafi ba za a yi muku hisabi ba. Dangin shi 70, kai jama'a mutuwar shahada ba wasa ba. To kun ji duk wannan falalan? Me zai faru bayan an dawo gida da kusan shekara ɗaya da wancan ya rasu? Sai wani sahabi mafarkin ya ga waɗannan 'yan uwan guda biyu, da wanda ya mutu wa shahada da shi wannan kadan da ya dawo gida. An zo kofar aljanna, ana ainihin wato shigar da mutane aljanna gwargwadon darajansu. Domin alaman mutum yana da fifiko a kanka shi ne ya fara shiga gidan aljanna. Domin ya shiga sai ya gama dirjewa, ya gama zaɓe abinda yake so, sannan na bayan shi zai zo ya samu. To da aka zo za a shiga aljanna, wannan sahabi ya ce ina ganin ‘yan uwan nan guda biyu, sai na ga an fara shigar da ƙanin da ba a kashe shi a wajen mutuwar shahada ba, shi ya fara shiga aljanna. Sai da aka ɗau tsawon lokaci, sannan sai aka shigar da wannan shahidin, aka ce shi ma ya shigo. To kuma a cikin aljannan sai na ga shi ƙanin an kai shi daraja na ƙololuwa a sama, shi kuma wanda ya mutuwar shahada yana ƙasa da shi, kawai sai ya farka. Shi ne sai wannan mafarkin ya ɗaure mai kai, mu ma yanzu ba zai ɗaure mana kai ba jama'a. Yanzu muka gama faɗin darajar shahada muna ta lumshe baki, ko ko ba haka ba? To amma kuma ji abin da wani sahabi ya mafarki, ya ce sai na zo na samu manzon Allah. Sannan ce ya manzon Allah, wannan mafarki ya haka? Kaga mutane na cewa wani mafarki sakarai ne ko? To shi wannan sahabin ya ce ban gane ba, na ga abin kaman a juye, na sama ya koma ƙasa, na ƙasa ya dawo sama ko? Dan shi wannan ya yi mutuwa ne na al’ada, ba a wajen shahada ba. To ya aka yi na ga haka a cikin mafarki? Sai manzon Allah ya ce kana mamaki ne? Ai, mafarkin nan da ka gani an nuna maka yadda abin yake ne, da haka ba abin mamaki ba ne. To abin tambaya shi ne me yasa haka? Sai manzon Allah ya ce bayan mutuwan wancan shahidin, shi ƙanin ba ya rayu tsawon zamani har ya riski watan Ramadan ba, muhallin shahid kenan. Shi ne wancan sahabi ya ce lallai tabbas ya yi azumin watan Ramadan bayan wancan. Ya ce to falalan wannan watan Ramadan da ya riska shi ne ya yi aikin da ya zarce wa wancan ɗan uwan shi shahidi. Jama'a ka ji fa, wannan damar shi ne Allah ya baka, ya Allah ya bani. Ya kamata mu tsaya mu sakaci jama'a? Wallahi kan mu sakaci. Daga wannan daren da aka ce an ga wata an sanar ɗin nan ko? To duk wani falala da kake ji yanzu nan malam da ya tashi yake mana sanarwa, sai da kuka ji ya ambata. Duk wani falala da ka ji an faɗa ko? To ya fara tun daga daren nan da ya gabata. Shi yasa duk wani aiki da ake kwaɗaitacce cewa a yi a yi, to daga wannan daren ake farawa. In baka yi ba wannan daren, to kai ka fara asara kenan. Allah ya kyauta. Zama an gane wannan da kyau ko? To shi ne sai malam yake cewa to waɗannan falalan da Allah ya baiwa wannan wata na Ramadan, babu lokaci da aka bashi wannan falala irinsa. Jama'a, da haka Ramadan ya zarce dukkan sauran watanni da waɗannan falala, wanda babu wanda yake da irin shi. Ka gani daga cikinsu Allah ya yi alƙawarin a cikin wannan wata yana gafaran zunubai, wato bila adadin, wanda ba a yi a wani watan sai wannan. Daga cikin hanyoyin da ake gafartawa mutum zunubinsa, idan ka yi azumi a cikin watan kawai kana mai imani kuma kana fatan Allah ya baka ladan ibadan da kake yi, wannan dalilin kaɗai za a gafarta maka zunubanka. Man sama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ba ta ƙare a nan ba. Salloli da ake cewa a yi na tarawihi, wanda kamar yadda muka ce daga daren nan da ya gabata ko daga daren nan ya kamata a ce da ka fara, an fahimta? To wannan sallolin na tarawihi sai zan da kai aka fara, da kai aka ci gaba, da kai aka ƙare, ba kai fashi ba. Shi ma manzo Allah ya ce man qama ramadana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Shi yasa jama'a, akwai wani tambayi wanda ko a jiya da muka yi wata muhabara mai suna rayuwar magabata a Ramadan, sai da na ja wannan hankali. Ya tabbata Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama dama shi ko ba a watan Ramadan ba, baya wasa da sallar dare. To in kuma aka shiga watan Ramadan, tsarki ya tabbata ga Allah, sai ka ce da ba komai yake yi ba. Haka aka ce, ma'ana sai ya ƙara ƙaimi da himma. Shi yasa a watan Ramadan manzo Allah, saboda sanin muhimmancin ibadar sallar dare a cikin watan Ramadan, baya taƙaituwa a kansa shi kaɗai. A sauran watannin sai ya tashi shi kaɗai, ko ma tashi ba zai tashi ba. Amma haka ta shiga wa Ramadan, to baya ƙyale duk wani mutum a cikin gidan shi, sai ya tashe su. musamman an shiga goma ƙarfi. Annabi sai ya tada su duka, ya ce ba bacci wannan kwanakin, kowa ya tashi yin ibada don shi ya san alkhairan da ke ciki. Ana fita watan Ramadan sai ya kyale kowa, in fact suna kwance da matansu, shi ya tashi ya fita a bargo ya je alola ya kama sallan shi kaɗai. Yana cikin sallan ma wata matan sai ta miƙo mishi kafa inda zai sujuda, sai ya ture kafan sai ya sujuda shi. Ba dole bane ba sai ki, amma a Ramadan Annabi baya kyale su. Ina son ku gane irin yadda Annabi ke himma ko? Ba ƙarƙashin wannan. Idan aka shiga watan Ramadan, kun ga sallar tarawih nan da ake yi a jama'a na daga cikin abin da shari'a ta kawo mana na hikima da ke sa wasu su samu su tsira a cikin watan da sallar dare. Inda ba a yin tarawih nan a jama'a ko, Allah kaɗai ya san waɗanda ba za su yi sallar nan ba. Kuna fahimta? Shi ya sa manzon Allah sai ya faɗi falalan wanda yake wannan sallar tare da limamin shi, a fara da shi a ƙare da shi. Manzon Allah yake duk wanda aka yi sallar tarawih da shi tare da limamin shi, aka fara da shi aka ƙare da shi, sai Allah ya ce a ci gaba da rubuta mai lada kamar daren gaba ɗaya ma bai yi bacci ba, kamar ya raye daren ne duka. Shi ya sa limamai, ku buɗe kunnuwanku da kyau ku ji wannan. A cikin watan Ramadan, to ba a ainihin wato yin naƙasu wajen sallar dare. Da haka raka'o'i 11 nan da ake yi shi ake yi kullum har a fita watan. Ya tabbata ana iya yin ƙasa da 11, amma manzo Allah bai taɓa wuce 11 ba kamar yadda Sayyida Aisha ta faɗi. Amma an shiga watan Ramadan, to daraja na ƙololuwa ake riƙe wuta a kan shi. Da haka wanda ba zai iya yi ba, to shari'a ta ba shi damar ya yi abin da ya samu ya tafi. Amma wanda zai iya yi, to kada a mishi naƙasu na aikin alkhairin nan. Da haka kuskure ne abin da wasu suka ɗauka yanzu wai shi ne asalin ma sunna. Kaga wani lokacin wai za a gama sallar isha a wani masallacin sai limami ya tashi ya raka'a ɗaya, wai an gama tarawih sai a fita. Kai a Ramadan ɗin? Duk tsawon shekara baka yi raka'a ɗaya ba sai a Ramadan? Jama'a gane wannan da ke koshi, wannan shi ne magana. To a kiyaye wannan. Na yi wannan tambayi ne saboda muhimmancin shi. Mu fara tun daga yanzu, ba sai an fara yin wannan kuskuren ba. Allah ya sa mu dace. Tabba kamar yadda nace nafila ce ba dole bane gare ka. Amma tunda har shari'a ta kwaɗai take ce a yi ma a jama'a, to kai in ka zo za ka yi a jama'a, kai wa mutane wanda yake cikakke, wanda zai bi ya bi, wanda ba zai bi ba dole bane. Annabi ya ce wanda ya ga dama ya yi biyar. Da haka in kai ba za ka yi 11 ba sai kai biyar ɗin ka tafi. Amma a ciki kila akwai mutum ɗaya da yake son ya yi ko, to shi kada a naƙasa mishi. Ina fata an gane. Yawwa. Ramadan ɗin kenan eh. Da haka malam ya ce wannan wata ne jama'a da ake gaggawa wajen duk wani aikin alkhairi, ma daman kana da iko ko, wallahi kar ka bari ya wuce ka. Duk wani aikin alkhairi sa'ayi ake yi ana rige-rige, kowa na son ya ga shi ne ya ainihin wato kai mataki na sama. Ka kaddara kai ɗan kasuwa ne, sai aka zo za a yi maka ainihin wato a ciniki ko an kawo maka wani aikin kasuwanci na alkhairi, sai aka ce amma alkhairin da ake samu cikin kwana 30 ne kawai. Kullum za ka iya samun ƙololuwan alkhairi, amma in ka jajirce ka tsaya ana wuce 30 ɗin, to ko ka samu ko ba ka samu ba, da Allah mutum zai yi bacci a kwanakin nan saboda duniya ne, na an san duniya ko. Amma a Ramadan sai a ce a yi abin da ya sawwaka. Allah ya sa mu dace. Da haka jama'a mumini wallahi watan zaburar shi shine wannan watan, ma'ana ya rinka zabura wajen aikin alkhairi. Bini-bini ana tafsiri anan da shi, an gama za a je wani a can ya ji shi, ma'ana ka yi iya ƙoƙarinka. Ina fata an fahimta. Saboda me? Daga cikin dalilan shi ne shaiɗanin da ke sa wa mutane rauni, to an kama su an ɗaure su. Duk wani aikin alheri za ka ga asali a ɗabi'ar ɗan Adam yana son yi, amma shaiɗan ne mugun bawa da baya son shi da alheri, da haka shi zai rinƙa yi wato hana shi. To a watan an ɗaure shaiɗanin, shi yasa kaga aikin alkhairi kai kanka zaka je yana yi maka sauki a watan Ramadan. Misali kankani da kowannen mu zai fahimci haka, ku dubi masallatayin mu yadda yake komawa. Masallaci an saba baya cika kafin watan Ramadan, amma da zarar an ce an shiga watan Ramadan sai kaga har waje cika yake. Haka ne ko ba haka ba? To abinda zaka ce mutanen nan yanzu da suke zuwa suke cika masallacin sababbin halitta ne Allah ya kirkire su a ranar? Dama suna nan. Aha! Dama suna nan kuma a anguwan suke. To shedanin nan su suke rike su, to yau babu su sai ya samu karsashi shi ma sai a zo da shi. Kun ji daga cikin falalan watan kenan. Sannan daga ciki har ila yau, a watan ne kai kanka zaka ji kana kyamar duk wani aiki na sabo. Zaka ga da kai kanka ba ka so. Saboda me? Saboda watan Ramadan. To ana nisantar sabawa Allah. Sai ya ga mutum ya saba kullum sai ya shanye buta ake ce mai kwalin taba. Amma watan Ramadan sai ka ga sai ga gaba daya shi kanshi ba ma ya damuwa da shi. Kaga shi zai iya rayuwa ko da ba shi kenan. Sannan zuciyar kowane mai imani jama'a za ka ga yana da laushi a watan Ramadan. Shi yasa za ka ga duk wani wato aiki na jin kai to ba irin wanda ba a yi a cikin watan. Ka ga mutum ya zo da girmansa da dalajarsa da falalansa, amma nema yake wani ya zo ya musharaka da shi wajen arzikin da Allah ya mishi. Wani da Allah zo bismillah mana zo mu ci, wani ga daji no ana zuwa yana tura maka, wani ma bai son ya ansa yana a dauka kara, ba haka bane? A watan Ramadan ake wannan jama'a. Da haka Allah madaukakin sarki ya karrama mu ta hanyar da ya raya mu zuwa wannan wata. Ko za mu farka mu gane alkhairin da Allah ya mana mu ribaci wannan dama, koko za mu tsaya mu yi wa kawunan mu hakiya wadda babu ruwa ake cewa ko? Allah ya kyauta. Da haka ƴan uwa masu albarka, ayyukan da aka fi so a wannan wata shine mu raya yinin wannan wata da azumtan shi, in ba lalura wadda shari'a ta yi wa mutum sassauci cewa yana iya ajiye azumin ba. Kamar mutum yana cikin rashin lafiya mai tsanani ba zai iya ba, to shari'a ta ɗaga mishi ƙafa. Mutum na halin tafiya kuma zai sha wahala a halin tafiyar, ya ga ba zai iya ba, yana iya bane. Amma da mutum zai yi a cikin wannan yanayin yana ganin zai iya, Qur'ani ya ce ya yi azumin ya fi mishi alkhairi. Saboda ko da ka rama azumin a watan da ba na azumi ba, falalolin nan babu su a wancan watan. Azumin ne kawai ka rama. An fahimta ko? Shi yasa aka ce da zai iya daurewa ya yi khairul lakum. Jama'a an gane wannan da kyau ko? Ko kuma mutumin da ya samu kanshi a halin rauni saboda shekaru ko wani uzuri da shari'a ta yi sassauci a kai, ko mace mai jinin al'ada ko mai juna biyu ko mai shayarwa, duka a yi musu sassauci suna iya bari. Amma in ba haka ba, to mutum ya bar azumi cikin watan Ramadan laifi ne mai girma, Allah ka tsare mu. Da haka ƴan uwa masu albarka, wannan risala daga cikin ire-iren abin da ya zo don ya faɗakar da mu a kai su ne ire-iren waɗannan abubuwa. Shi yasa kuka ga muka sanya littafin kamar yadda shi da kanshi malamin da ya rubuta littafin ya bayyana cewa wannan shi ne manufarsa. Ubangiji Allah ya amfanar da mu. In ba manta ba, mun karanta gaɓoɓi kamar haka. Na farko istikbalu shahri Ramadan, cewa watan Ramadan ya gabato, gashi lallai ya gabato mana kuma har mun shiga. Kwanan ne muka ji Annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗin irin wannan karatu, duk sanda watan ya gabato manzo Allah ya ce to jama'a Ramadan fa ya zo, wata ne mai albarka, Allah ya farlanta mana yin azumin wannan wata baki ɗaya. A cikin watan ne ake buɗe ƙofofin aljanna. Kun ga daga cikin falalan duk ƙofan aljanna sai Allah ya ce ku bar shi a wangale a buɗe, ma'ana mai son shiga aljanna to ga dama, aiki ƙanƙani za ka yi sai Allah ya ce shiga an baka, to ina kuma wanda ya dage? Ashe kun ga irin wannan watan ba a sakwa-sakwa ko? Yauwa, za ka yi fik abinda za ka iya neman kurba. ana buɗe ƙofofin aljanna, sannan ana kulle ƙofofin wutan jahim, wutan jahannama. Gaba ɗaya sai Allah ya ce a kulle abubuwan da mutum yake yi na son zuciya da ainihin wato ingizawan shedan. To a wannan watan sai Allah ya hana mutum yi, domin a watan Allah zai san kowa ya shiga wuta. Shikenan sai ka ji kai ma ba ma ka san yin abin. Ina fata an gane. Ba ku ganin har fasikai a watan Ramadan sai ka ji suna cewa abu kaza fa ana fa cikin azumi fa. Ana cikin azumi. Wai shi da kai zai ga ce maka ana cikin azumi. Allah ya sa mu dace. Manzo Allah ya ce akwai wata dare a cikin watan. Dare ce kwaya ɗaya. Alkhairin wannan daren ya fi na watanni dubu. Ka duba dare ɗaya, alkhairin daren ya fi watanni dubu. Kamar yadda muke cewa alissati wata dubu daidai fa yake da a ce shekara 83 da ɗoriya. Shekara 83 ba kwan nan kusa ba. Shi yasa ina ganin in ba ciyaman ba ba wanda ya shekara 83. Yanzu aka ce alal bobe shekaru 83 cikin mu nan. Ina ganin aiki ne fa. To an ce ga. To ba ma a nan ba, a anguwan nan kaf in aka kewaya a ce ana neman dattijo ko dattijuwa mai shekara 83 sai fa an yi da gaske. To yawwa. To abinda nake son mu gane shi ne wannan tsohon nan da ya shekara 83 har ana gani ya riddige ya tsufa. Duk wannan tsayin shekarun sai Allah ya baka dama ka shaida dare kwaya ɗaya aka ce alkhairin wannan daren ya fi na rayuwar wannan tsohon gaba ɗaya. Yawwa, me kake tunanin ake son ka ci moriyar wannan daren? Ka kwanta kana ta bacci? Ai maka tarawih raka uku a fita? Ba san aiki abin da ake so kenan. Wato kowane sabon dama Allah ya baka ko? To ka ji cewa yanzu ne za ka yi amfani da opportunity din. Ka ji cewa this is your time. Saboda wallahi waɗanda suka mutu jiya da shekarun jiya a dusar da suke rayuwa aka ce musu ba za su kawo Ramadan ɗin nan ba za su yadda ba. Don haka mu ɗin nan ma yanzu da muka samu wannan ko wallahi kan mu ƙara tunanin za mu iya ƙara samun wannan dama a rayuwarmu. Shi yasa ba a son ka yi wasa da dama. Bature ma me yake cewa opportunity comes but once. So ɗaya ne in daman ta kuce maka sai dai kuma ka ga wani shi ma ya samu. Amma kai ta wuce kake nan. To yan uwa masu albarka don girma Allah mu yi wa kaunanmu kokari. Saboda kowa ya yi wa kanshi ne fa. To mu taimaki kanmu da kanmu. To wannan daren manzo Allah ya ce alkhairin daren ya fi shekara 83 da ɗoriya. Qur'ani ma ya bamu labari ko? Inna anzalnahu fi lailatil qadr. To wannan daren ne. Za mu zo can gaba mu ƙara yin magana akan wannan dare. Domin daren cikin abin da Allah maɗaukakin sarki ya mana na taimako to yana zuwa ne ƙarshe-ƙarshen wata. Dan da farko-farkon watan ne wani sai ce to ai ban sani ba ya wuce? Sai aka ce yana gaba. Sai ai ta faɗakar da kai kafin lokacin. To amma kuma lokacin ne sai ga kuma mutane moral ɗin suna lu. Suna lu. Ma'ana ana gaba. Alkhairi ana son ka ƙara sai kuma mai ta ragewa. To kuskure ne wannan. Allah ya sa mu dace. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda aka haramta mishi samun alkhairin wannan daren ko to ya zama mara rabo a rayuwar nan gaba ɗaya. Man hurima khairaha faqad hurima. In baka samu alkhairi a wannan daren ba to kai ka zama matsiyaci duniya da lahira. Ba za ka taɓa yin arziki ba. To wani arziki kuma za ka yi jama'a? Abinda aka tattara maka arzikin shekara 83 aka ce yi marmaza ka ci moriyar shi sai ka tsaya sai ka bari har sai da ya wuce. To yaushe za ka samu kuma? Ko mun gane jama'a? Yawwa, don haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce lalle wanda aka haramta mishi alkhairin wannan dai to hakika an haramta mishi kenan. Allah ya kyauta. Imam Ahmad ibn Tadawun hadisi da wasu malamai. To sannan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kamar yadda muka ambata ya nuna azumtan watan kadai ko tsayuwan ibada a daren watan kawai yana zamowa sababin samun gafarar zunubi gaba daya. Duk zunubanka sai Allah ya yafe maka su. Sannan a cikin wani lafazi na inyi wato al-Imam Tirmidhi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a cikin wannan watan ne Allah ke yanta wasu bayi daga shiga wuta. Ma'ana da a ce sun mutu kafin su shiga wannan watan to asalin su sun cancanci su shiga wuta, ba ma da yake Allah ya so su da alkhairi sai ya raya su har aka shiga watan, suna yin aiki dan kankani da Allah ya ga kokarin su, sai Allah ya ce to ku dibi sunayen waɗannan gaba daya ku cire shi ne wuta, na fasa sa su a wuta. Shine walillahi utaqa'un minan nar, Allah na yanta bayinsa daga wuta. Ina ma'anan yanta shi daga wuta? Da ya cancanta, asalin shi dan wuta ne, da ba dan Allah ya tsawaita rayuwar shi ba. To kun ga maganar da muke yi, so shine yanzu kai ka samu wannan daman, to kaga ya kamata kai himma ne ko? To sai manzo Allah kuma ya ƙara gaya mana wani abu mai faranta rai, sai ya ce wa zalika kullu lailatin, wannan yanta wanda Allah yake daga wuta ko? Kowace dare a cikin dare yakin watan Allah ke yantawa. So on a nightly basis, kamar ka kaddara Allah na cewa ne a ɗiba sunayen mutane in ana sallar tarawihin nan, to kai sai aka zo a lokacin kuna kofar masallaci kuna ta gardama kaga an wuce da kai, ko kana can kana chatting, kuma an gane wannan da kyau ko? To sai kai tunanin wani aiki kake tunanin ana ciki ne za a zo a cire sunayen mutane daga wuta, to ka tsaya kai wannan aikin, an gane ko? Shi yasa magabata wallahi in ka ji yadda suke dagewa tukuru da ibada a sallar daren watan Ramadan sai gabanka ya fadi. Aka ce da yawansu tun bayan ishan nan rak'o'in nan nasu 11 in suka fara sai dabda alfijir wallahi suke sallamewa, sai dabda alfijir sannan za su sallame. Duk wannan wai suna yi ne don su ci wannan moriya. Amma mu kuma ɗan kaɗan ɗin da ake yi tarawihin ‘yan aya 10 aya 12 ɗin nan, to wai kuma a kasa yin shi adadi cikakke? Ko kun fahimta? Wanda duka mu yanzu da ƙyar ma wasu inda za ka ga ake awa ɗaya, duk ko inda ake awa ɗaya sai kaje ana ta labari cewa wai limamin nan akwai jan dogon aya awa ɗaya ma. Ko kun fahimta jama'a? Da haka wannan ibada na sallar dare da ake yi a cikin watan, to idan ma mutum yana da wani uzuri da ba zai iya yin sallan ba, to ya dai tashi da daddaren ya wani aikin, dan koda karatun alkur'ani kake karantawa a lokacin za a lissafa ka cikin wannan da suke wato raye daren, ko salatin manzon Allah kake yi sallallahu alaihi wasallam. Shine wasu mata za ka ji suna tambaya kwanakin da suke cikin jinin al'ada, sai ki tashi ki ta tasbihi tunda babu sallah ga mutum ya al'ada ko? Amma ta tashi a wannan lokacin ki yi salatin manzo Allah, ki haylala, ki hauƙala, ki tasbihi, ki hamdala, ki takbiri da sauran waɗannan azkar ɗin, ke ma sai ki samu wannan falala. Sannan mutum ya ɗaga hannu ya gaya wa Allah duk matsalolin shi. Akwai matsalolin da dama sun ƙici maka, sun ƙicinyewa, wallahi ga lokacin da za ka gaya wa Allah kai tsaye Allah zai biya maka shi. Kai ta gaya wa Allah matsalolinka, kai ta yi wa Allah ma biya. Ina fatan jama'an gani. Lokutan watan Ramadan jama'a babu wani lokaci da yake wato mara muhimmanci, babu. Gaba ɗaya 24 hours na kowace rana a cikin watan Ramadan babu wanda bai da muhimmanci. Lokacin alfijir, ma'ana lokacin sahur, lokaci ne mai albarka. Abinci ma kawai in ka ci a lokacin aka ce abincin mai albarka ne. Abincin kawai fa ka duba kai za ka ci ka ji daɗi, amma ka ce abincin wannan lokacin ma yana da albarka, to ina ga addu'a da mutum zai yi a lokacin? Ina ga salati ko istighfari da zai yi? Yasa Allah ya sifanta bayan sa yace kanu qalilan min al-layli ma yahja'un wa bil athhari hum yastaghfirun, naka da asuban nan mu yawaita istighfari. To sannan alfijir din na fitowa lokacin sallar subahi, lokacin sallar subahi zuwa ɗagawar rana lokaci ne da aka ce in ma aka same ka kana zaune inda kai sallah, sannan ka tashi kai nafila, kafin ka tashi a wajen sai a ce an baka ladan kamar ka je kai umara ka dawo ladan da za a baka. To sannan ka fara kuninka da azumi, bashin bakin mai azumi Allah na san shi fiye da turaren albiski, da haka daga yanzu da aka fara azumin nan ko ka daina cin komai ka daina shan wani abu, duk abin da kake faɗi Allah na ƙaunan wannan bashin da bakinka yake yi. Me kake tunani da maganganun da za su jawo Allah a lokacin? Shi yasa mai azumi aka ce bakin shi to yi sa mishi kwaɗo daga faɗin maganganu marasa amfani, ya sassun zantuka maganganun batsa. An fahimta ko? To bakin mai azumi ya tsaftata daga gare su. Dukko wanda ya bar bakin shi ya sake shi yana faɗin duk abin da ya ga dama, ya yi kwarkwata, ya yi batsa, ya yi ƙarerayi, ya yi gulmace-gulmace. Wallahi ga tahziri, an ce Allah baya son azumin shi. Nan Allah ba zai amfani da ainihin abu mai daudawa. To daga cikin daudin da zaka yi wa bakinka shine kana azumi amma kuma baka tsare shi daga maganganun banza ba. Za Allah ya ce man lam yada qawla zur wal amal bihi fa laysa lillahi haja fi an yada ta'amahu wa sharabahu. Wanda bai bar zancen zur ba su ne ƙarya ba, zuki ta malle da aiki da ƙarya. To Allah bai buƙatar yunwan wannan, bai buƙatar kishirwan shi. Shi Allah yana buƙatar kishirwan waɗanda suna cikin kishin amma buɗe baki suke suna karanta Alƙur'ani. Zaka haɗa bakin wannan da na wancan? Ba zai yiwu ba. To tunda Allah na da bayi waɗanda bakinsa a tsaftace yake kuma suna faɗin abin da yake so, to Allah ya wadata da su. Kai kuwa naka bakin ya je can ya ta tsaron ɗanyen kashi. Allah ya kyauta. Da haka a yawaita wato a wannan yinin da kake cikin azumi ka yawaita karatun Alƙur'ani, salatin manzon Allah, istighfari da duk wani abu mai amfani. Gaya wa mutane gaskiya, yi musu nasiha, yi musu wa'azi gwargwadon hali. To abin da ake so kenan. Wata rana al-Imamu Tabarani ya fitar da hadisi daga Jabiru ɗan Samura, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce ya hau kan minbari a masallacin shi, sai aka ji ya ce amin. Ya ƙara hawa na gaba, aka ji ya ce amin. Ya ƙara hawa, aka ji sahabbai suka ce lafiya. Ya ce ina taka kan minbarin ne, sai mala'ika Jibril ya zo mu. Fa qala ya Muhammad, ya ce ya Muhammad, man adraka ahada walidayhi fa mata fa dakhala an-nar fa ab'adahu Allah. Duk wanda Allah ya raya shi ya riski iyayen shi ko ɗayan su, ma'ana ka tashi ka ga mahaifinka da mahaifiyarka suna raye, ko ka tashi ka ga mahaifinka amma mahaifiya ta rasu, ko ka ga mahaifiya amma mahaifiya rasu, ma'ana baka taso maraya ba, dan da Allah ya ga dama sai ya tashe ka maraya. To kai ka tashi ka ga iyayenka, to amma baka kyautata musu ba. Da Allah ya ce wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni, to kai sai baka kyautata musu ba, ko ta hanyar biyayya, ko ta hanyar agaza musu da ƙarfinka, ko ta hanyar agaza musu da dukiyanka, wanda da kai da dukiyar duk nasu ne. Sai kuka samu matsala da iyayen, suka yi fushi da kai har suka yi maka tofin alatsi ne, ka mutu baka shiga aljanna ba sakamakon saba musu da kai. Mala'ika Jibril ya ce ya manzon Allah, ka ce Allah ya nesanta shi daga samun duk wani rama. Shine manzon Allah ya wannan addu'a yake, kuma ka ce amin. Manzon Allah ya ce amin, don wannan ɗan ya zama asarar. A ce ga mahaifiyarka tana raye amma ka kasa kyautata maka har ta ji ta gamsu da ɗabi'unka, ta yi maka fatan alkhairi, ta yi maka addu'a, wannan jin daɗin ya sa Allah ya shigar da kai aljanna, ka kasa yin wannan, kai wannan kanka ba za ka taɓa samun rahama ba. Shine Allah ya nesanta shi daga rahama, na farko kenan. Na biyu, mala'ika Jibril ya ƙara cewa ya Muhammad, man adraka shahr ramadan, muhalli shahid kenan. Duk wanda Allah ya raya shi ya shiga wannan wata na ramadan, kaga shi ma kamar yadda muka ji tun farko Allah ya mishi baiwa ko? To amma duk wannan falalan saboda lalaci da ainihin wato mutuwar zuciya, shi bai yi wani abin arziki a watan ba, har aka fara watan har aka ƙare bai samu dama ya shiga cikin waɗanda Allah ya yafe musu zunubansu ba, bai shiga cikin waɗanda Allah ya ƴanta ba. To kai ko mai kai a cikin watan Ramadan ɗin nan ne? To manzo Allah sai aka ce mai, duk wanda ya zan haka Ramadan ya shigo ya fita amma bai canza shi ba, to shi ma Allah ya nesanta shi daga samun rahama kowace iri. Manzo Allah ka ce amin. Manzo Allah ya ce sai na ce amin. Kaga asararre ne zai kasa yin katabus a wannan watan har ya samu ya tsira. Ba majalisin tafsirin da kake zuwa, sallar jama'a ma da ake zuwa a wannan lokacin saboda babu shaidanu, kai ka kasa zuwa. Tashin sallar daren nan ka kasa yi, taimakawa wani koda da ya bi dabino ne baka yi ba,
ka duba aikin alkhairi masu yawa kai baka yi ko ɗaya ba kai wannan kan ba zai taba samun rahama ba wannan shine abin da aka ce mishi kun ji na biyu kenan na ukun su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace malaika jibi su yace da ni man zikirtu indahu duk wanda yana zaune sai ji an ce muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wa sallam kaji mu mabiya manzon Allah eh sallallahu alaihi wa alihi wasallam amma kai saboda tsabaragen matsiyaci ne kai ka ji a abacin sunan manzon Allah sallallahu alaihi wato baka girgiza ba har bakin ka ya motsa ya mu annabi salati aka faɗi sunan aka wuce kuma normal kake ji kai wannan shi ma Allah ya nisanta shi daga rahama ba shi ba samun rahama kun san wasu yara ne wata rana suke wasa sai wani ya ce wai menene abin da idan talaka ya faɗi a gaban sarki dole sai sarki ya motsa shine wani yaro ya ce in ka je ka ce muhammadar rasulullahi dole sai ya motsa to amma duk wanda ka ga ya gum to wanda ba ma guje ne Allah ya kyauta fa qultu amin manzo Allah ya ce sai na ce amin da ya ce mu in ce amin dan uwa masu albarka kun ji wannan shine irin wato abinda watan Ramadan ake son ya canza a rayuwanka ya canza a dabi'unka ka kaji kuma fa'idan wannan darasi da muke yi kenan Allah madaukakin sarki ya sa mu dace kada a manta dama wannan karatu rajin sa'a muke yi kuma kamar yadda muka ce tunatarwa ne za mu yi sannan sai mu dasa insha Allah to gashi ban ma ƙara recap din ba lokacin kuma har ya ƙure to sai mu tara a gobe insha Allah وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله